Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 17 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Zara da kanin labarai.
Shugabannin kasashe daga tarayyar Turai da Latin America suna shirin gudanar da wani babban taro da ya dauki tsawon lokaci ba irinsa ba wanda za a fara a yau Litinin. Rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da yancin yin amfani da su idan Ukraine ta yi amfani da su akan dakarunta. A cewar shugaban Rasha Vladimir Putin ta wani gidan talabijin din Rasha. Yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai ya jefa kasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci, ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara, a cewar wani rahoton Reuters.
An jima kadan Zara za ta saki shigowa da karshen labaran duniya. A bangaren rahotannin za ku ji mu dauke da hira ta musamman da daraktan yada labaran jam'iyyar APC a Najeriya dangane da aje makami da Abdullahi Adamu yayi. Za kuma ku ji cewa an kona miyagun kwayoyi har sama da 600 a birnin Kwani na Jamhuriyar Niger. Muna kuma tafi da rahoto kan kokarin da Majalisar Wakilan Najeriya ke yi na ganin an sama wa sarakunan gargajiya aikin yi a kundin tsarin mulkin kasar. Waɗannan da masu sauran rahotanni a nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam tare da Babangida Jibrin. Amma da farko sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugabannin kasashe daga tarayyar Turai da Latin America suna shirin gudanar da wani babban taro da ya dauki tsawon lokaci ba irinsa ba wanda za a fara a yau Litinin. Haduwar su irin wannan ta karshe ita ce shekaru 8 da suka gabata tun daga wannan lokaci annobar COVID-19 da ficewar Brazil daga kungiyar mai kunshe da kasashe 33 da tsawon shekaru 3. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce tabbas duniya ta canza a wannan lokaci, don haka muna bukatar abokanmu na kud da kud su kasance tare da mu a cikin wannan lokutan, duk da har yanzu akwai rashin tabbas a taron na kwanaki biyu. Taron zai kunshi tattaunawa akan rarrabuwar kawuna da ake samu daga yakin da Rasha take yi da Ukraine, da kuma cinikayya tsakanin kasashe tare da sare gandun daji da kuma biyan diyyar bauta. Rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da yancin yin amfani da su idan Ukraine ta yi amfani da su akan dakarunta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa hakan ne ta wani gidan talabijin din Rasha a jiya Lahadi. Ukraine ta yi alƙawarin amfani da makaman da ta samu daga Amurka don fatattakar sojojin Rasha daga yankin na Ukraine. An dai haramta amfani da ƙananan bama-bamai a ƙasashe sama da 100. A yau Litinin Rasha ta ce ta dakata daga shiga cikin yarjejeniyar da aka kulla kusan shekara guda, wadda ta taimaka wajen fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa 3 na Ukraine ta tekun Black Sea. Majalisar Dinkin Duniya da Turkiyya sun kulla yarjejeniyar samar da hatsi bayan matsalar karancin abinci a duniya. Suna neman a sauƙaƙa fitar da kayayyaki waɗanda yakin Rasha da take yi da Ukraine ya hana. Gabannin karewar yarjejeniyar a yau Litinin Rasha ta ce bata amfana da yarjejeniyar ba.
An jima kaɗan Zara'u za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko, wanda tattaunawa ce ta musamman da wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi da daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC game da ajiye aiki da Abdullahi Adamu ya yi. Ga Nasiru.
Malam Bala Ibrahim, barka da yau.
Barka da Nasiru.
Malam Bala, yi mana bayanin wani hali ake ciki ne a nan helkwatar jam'iyyar APC, inda muke da labarin shi shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya yi murabus daga mukaminsa.
To, tun jiya ake ta baza jita-jita cewa Sanata Abdullahi Adamu ya sauka daga mukamin sa na shugaban jam'iyya. To kawo yanzu dai ana taro na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar a nan hedkwatar jam'iyya. Kuma shi Sanata Abdullahi Adamu bai zo wajen taron ba. Sannan kuma sakataren jam'iyya Sanata Yola Mishore shi ma baya cikin taron, ya zo amma kuma ba a bari ya shiga gurin taron ba. A halin da ake ciki yanzu, mataimakin shugaba na ƙasa mai kula da shiyar arewa Sanata Abubakar Kyari shine yake jagorantar taron. Babu waɗannan mutane wanda yake bisa tsari su ne ya kamata su jagoranci taron. To yanzu dai ana yin wannan meeting, halin da ake ciki kenan yanzu a headquarter.
Wato dai wannan ya nuna za a iya tabbatar da cewa shi tunda Abdullahi Adamu bai zo ba, labarin nan ya tabbata kenan cewa yana iya yi wa ya ajiye mukamin nan.
To ni ban ga takardar cewa ya aje aiki ba, kuma babu wanda ya tabbatar min cewa ya aje aiki. Amma ganin abubuwan da ke faruwa yanzu a headquarter da kuma rashin kasancewarsa a wajen wannan taro, da kuma yadda shi ma sakataren jam'iyya ya zo aka hana shi shiga wannan taron, ana iya cewa akwai yiwuwar wani abu makamancin haka ya faru.
Wato a takaice dai ya nuna shi a mataimakin shugaban jam'iyya na arewa shi Sanata Abubakari shi ke jagorantar wannan taro na yanzu kenan.
Sa kundin tsarin mulkin jam'iyya, duk lokacin da shugaban jam'iyya baya nan ko wani abu ya same shi, to mataimaki na wannan shiyar shine zai hau kujerarsa. Dama akwai mataimaka ko mukaddasan shugaba guda biyu, akwai na arewa akwai na kudu. Idan shugaban jam'iyya dan kudu ne, to mukaddashi na kudu shi zai hau kujera. Idan shugaban jam'iyya dan arewa ne, mukaddashi na arewa shi zai hau. To ganin cewa Abdullahi Adamu sanata dan arewa ne, kuma sanata Abubakari dan arewa ne, to kaga idan babu sanata Abdullahi Adamu, shi sanata Abubakar Kyari shi ne zai hau wannan kujera.
A ƙarshe Malam Bala Ibrahim, wani sharhi za a yi, wani tunani ake da shi na akalla in ma shi Abdullahi Adamu ya ajiye waɗanda dalili ɗaya tak da zai sa ya ajiye mukami a daidai wannan lokacin?
To duka dai abubuwan tun da yake ba wanda ya yi min bayani cewa gashi abin da ke faruwa daga bakinsa cikumur ɗine na siyasa. A irin wannan hali ba irin hasashen da ba za a yi ba. Maganganu dai kala kala suna ta yama ɗiɗi, wasu su ce kaza, wasu su ce kaza, amma kowa menene na sannan ba daɗewa ba. Za a ji menene ya faru idan har akwai wannan rigimar, kuma idan akwai abin da ya sa ya bar kujerar in har ya bari, to dalilai za su fito. Amma yanzu duk wanda zai ce maka wani abu, ina tabbatar maka sai dai ya shaci faɗi ko kuma ya hasashe bisa zato. Babu wata sanarwa da ta fito daga bakin shi sanata Abdullahi Adamu ko kuma jam'iyya ta ce ga dalilan da suka sa haka da haka da haka suka faru.
Nasiru Adamu kenan a tattaunawar sa da daraktan yaɗa labaran jam'iyyar APC a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwarmu na Facebook, Twitter da Instagram. Ga zara'u da ƙarshen labarin duniya.
Yaƙin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da Dakarun sa kai ya jefa ƙasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci, ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara, a cewar wani rahoton Reuters. Kamfanin dillancin labaran na Reuters ya faɗa a yau Litinin cewa jinkirin da ake samu na shuka amfanin gona yana da nasaba da rashin samun lamuni daga bankuna da kuma tsadar kayayyaki kamar taki da man fetur. Kamfanin dillancin labaran ya ce ya tattauna da mutane fiye da 10 da suka haɗa da manoma, masana da ma'aikata. Manoman sun ce Sudan na fuskantar matsalar yunwa, duk da kuwa wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wanda ya ce lokaci ya yi da za a iya yin wannan hasashen. Babban hafsan sojin Pakistan Janar Asim Munir ya yi tattaki zuwa Tehran don ganawa da babban hafsan hafsoshin sojin Iran Janar Muhammad Hussein Bagari domin tattaunawa kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar juna, ciki har da faɗaɗa hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami ne saboda Iran ta sha fuskantar hare-hare daga mayakan sa-kai na Pakistan. Wata sanarwa ta ce ƙasashen biyu sun sha alwashin kawar da barazanar ta'addanci a yankunan kan iyakokinsu ta hanyar musayar bayanan sirri da kuma ɗaukan ƙwararren matakai kan hanyoyin sadarwar 'yan ta'adda da kuma lalubo hanyoyin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro.
A gaida da zara wa fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma a sai jamhuriyar Niger, inda jami'ai daga bangaren shari'a da jami'an tsaro daga Najeriya da Niger din suka haɗa hannu wajen kone wasu miyagun ƙwayoyi sama da 600 a yankin Konni na jamhuriyar Niger. Kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Maman Haruna Bako ya aiko mana.
A garin birnin Konni akan iyakar Niger Najeriya, hukumomi na bariki da na gargajiya na wannan iyakar ne suka hallara a bakin boda tare shugabannin rundunonin tsaro na wannan iyakar don toye sama da miyagun ƙwayoyi 600 da aka kama a wannan yankin da masu safara ke amfani da shi don shiga da fita da miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa. Babban alƙali mai sawar shari'a da sunan gwamnati a babbar kotun ƙararraki ta birnin Konni da ya soma da gabatar da kanshi ya yi muna bayani makasudin wannan tuyar.
Mine wazir mama procureur de la republique na nan tribunal din Konni, kwaya ce wadda ake kama, wadda abinan jami'an tsaro suke kama cikin aikinsu, kuma a kawo justice wanda aka kawo su da launin laihin a musu shari'a bisa hukuncin da ake tumasu da shi. Kuma karshe yanan kotu sai ta ce ta amshe kwaya, kuma an ba da umarni a toya ta, kenan dan kar ta ƙara shiga cikin sirkuyi hallo a same ta hallo, kaga abin ya koma kenan. Kuma wannan shaida ce muna gayyato mutane mu tabbatar musu na ɗaya da jami'an tsaron mu suna aiki, na biyu kuma mu kwatanta mutane abin nan matsala ce babba, tun da kowace shekara abin karuwa yake bai rage kenan. Muna kira ga al'umma su kama mana, gaskiya wannan abin babba alloba ce, kwaya babba alloba ce cikin al'umma, kenan shi yasa mutane su zo su gani irin abubuwan da ake kama.
Shi dai sha'anin fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar sai ƙara ƙamari yake yi a baya-bayan nan, abinda yasa hukumomin ƙasar musamman a wannan iyakar zurfafa bincike akan ababen da ke kai suna komowa. Babban alkali waziri Mamman ya yi mana bayanin adadin ƙwayar da suka toyi.
Yanzu adadin da muke da kamar kilo 645 da dubu 300 gram 400 babu kada na cannabis kenan. Wuyi tramol shine an samu ƙwaya comprime 570.84 na tramol. Akwai nau'in kwaya da ake cewa diazepam, shi kuma 80,364 comprime kwayoyi haka. Akwai wani nau'i da ake cewa exol, shi kuma 34,479. Kuma akwai nau'i na ƙarshe wanda ake cewa amfetamin, shi kuma comprime 2,806.
A cewar Malam Ralisu Alidi, shugaban gundumar birnin Konni da shugabanci wannan tuyar, wannan kwayar ita ce ke sawar matasa ta'addanci da ɗaukar makamai da rashin jin maganar uwaye.
Kwaya ba ta da kyau, sirtu ga matasa ko ga tsohi ma. Kwaya ta zamanto abu ne wanda cikin wanga lokaci da muke bandi masu bindiga da hannu, ta'adda masu makamai da ita da watan kwaya suka iki don su yi waɗansu abubuwa waɗanda ba su da kyau da ita suka yi. Shi ne muna kira ga mutane, ga population, ga kowa, vraiment su kama ma gwamnati a kare da wannan aiki na kwaya. Mu da nan Konni muna bisa iyaka duka abubuwa waɗanda lalaku kamar kwayan nan da waɗansu traffic na carburant, duka daga nan frontier ne suka aka wucewa da su, ba ma kwaya kawai. Kwaya lalle ita ce gaba su dama, tana hidda soro cikin zuciyarsu su la su yi waɗansu ayyuka. Waɗansu yara ma ba cikin an tara da suke nan gida ma suna shanta, tana ba ta tarbiyyar yara, sai ka gani yaro matasa ba su sauraron maganan uwayensu. Don wannan duka yana ba ta disi sosai.
Ita dai wannan iyakar da ta haɗa Nijar Najeriya wata kusurwa ce da masu safarar miyagun ƙwayoyi suke ci gaba da nacewa, sai sun yi amfani da ita wajen shigowa da miyagun ƙwayoyi, yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da jan daga akan wannan lamari. Abinda Hausawa ke cewa mai abu ya rance mara abu ya rance. Haruna Mamman Bako na birnin Konni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Konni a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Yanzu kuma za mu sake koma Najeriya, inda Majalisar Wakilan Najeriya ke kokarin maido da kudirin da ya nemi samar da aikin yi ga sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin kasar. Isa Lawal Ikra na dauke da cikakken rahoton kamar yadda za ku ji.
Wannan dai shine karan farko tun bayan zaben wakilin mazabar Zaria Honorable Abbas Tajuddin a matsayin shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Da ya ɗibo tawagar 'yan majalisun tarayya da na jihohi domin zuwa fadar sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bamalli, kuma da yake shi ma shugaban majalisar na da mukami na iyan Zazzau a masarautar Zazzau, ya ce za su yi dukkanin mai yiwuwa don ganin sarakuna sun sami gurbi a kundin tsarin mulkin wannan ƙasa.
Ni da 'yan uwana wanda muke da irin wannan tunani a majalisa, ga ɗaya can dai ciki wanda na san ba babanka bane, Abdulsamad da Suki da sauran 'yan uwa muna da yawa a cikin majalisar nan wanda muke da sarautu, za mu amfani da wannan dama mu sake tattaɓa wannan takarda da kuka rubuta a baya, mu sake duba ta, mu nemi kuma yadda na 'yan uwanmu don tabbatar da an samar ma traditional institution mukamai koko martaba da daraja da suka cancanta. A ba mu haɗin kai yadda yake za mu zo mu yi aiki tare. Ga kuma kofa da muka bada a babu shawara akan abubuwa da ake ganin in mun bi za mu kai ƙasar nan inda ya kamata ta kai.
Dama dai mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Nuhu Bamalli ne ya nuna wa sabon shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya damuwar sarakunan wannan ƙasa. Musamman ma dai game da yadda aka dinga danƙwafe ƙoƙarin sarakunan na ganin an sama musu gurbi a kundin tsarin mulkin Najeriya.
Mun yi magana collectively. Sarkin Musulmi Shehun Borno da duk sauran sarakunan arewa galla wanda sun karbi tutan shehu. Mun tashi collectively mun ga shugaban ƙasa, chief of staff, senate president, speaker na house of representatives, duka mun yi presenting case din mu, har ma law din ma an yi drafting din shi. Mun ba senate president, amma muka yi mamaki a ce wannan bill din wa an dawo da shi ba yi ba. So ma daki kai mun aike ka on behalf of duka sarkin da ke arewa a sake komawa da wannan bill din an yi passing danta unopposed.
Mataimakin shugaban marasa rinjaye na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Honorable Aliyu Sani Madaki na cikin tawagar shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya da suka jefa da sarkin Zazzau, kuma ya ce za su ba da dukkanin gudunmawa ta tabbatar da wannan kuduri.
Daman dai su sarakuna kowa ya sani, su suka fi kowa kusanci da jama'a. Saboda haka idan ka sa su a cikin wannan abu, musamman harkar tsaro, domin su suka san kowa, su suka san gidan kowa, su suka san ɗakin kowa, su suka san halin kowa a masarautar su. In aka samu an saka su an ba su role da za su playing a constitution, don Allah da za a samu sauki sosai a harkar tsaro. Saboda da yanda ake idan mutum ya zo gari zai zauna, sai sarki ya san waye. Sarki ne ma zai sa in bako ya zo a bashi waje. Don Allah ya yarda wannan bill, tun yanzu ma na fara lobbying ɗan majalisa zan karɓe shi in duba, in Allah ya yarda kuma zan kai shi majalisa, kuma in Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari mu ga ya zama doka.
Shi ma dai shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Honorable Yusuf Liman ya ce suna goyon bayan ganin an baiwa sarakuna dama.
Wannan doka ta masarauta za mu jira idan yayin mu sun yi abin da ya kamata, mu za mu je ne mu taro ta mu karɓo ta mu yi ta ba tare da ma'ayanci ce ku ci ran sha Allah. Saboda zaman lafiya da darajan ku shine zaman lafiyar mu da kuma ci gaban mu da kuma kare lafiya shine fatan mu.
Yunkurin saka sarakuna cikin sha'anin mulki a kundin tsarin mulkin Najeriya dai ya dade yana yawo a tsakanin majalisu, kuma bai taba sa'ar tsallake dukkanin matakai na ganin ya zama doka a Najeriya ba. To shin ko a wannan karan kudurin dokar zai kai labari musamman ganin ƴan majalisar da kansu ne suke so su kai shi gaban su? Isa Lawal Ikra, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla hangai da Isa Lawal Ikra, masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa da.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakiliyarmu a jihar Plateau Zainab Babaji ta yi da wani dattijo dan shekaru 70 wanda ya kammala karatun digiri kuma ya samu lambar yabo mai daraja ta 1 wato first class a fannin zane-zane kafin lokaci ya halinsa. A wannan mako za mu dora da wancan hira da muka fara da wannan dattijo ba tare da bata lokaci ba. Zainab in kin shirya, bismillah.
Sunana Ben Lutnan Duamlong.
To ka tafi jami'a me baka sha'awan koyan zane-zane? Gashi nan dai nan ma na same ka kana zana hoton wata mata ne, kuma dai gashi nan ya fito dai duk da yake baka gama ba. Me baka sha'awan koyan zane-zane a jami'a?
Yanzu nake cewa tun ina primary na jin dadin zane-zane an kuma zanen mutum, so abinda nafi sha'awa shi in zana hoton mutum.
Baka zana itatuwa ko yan sufurani?
Da na zanawa amma a lokacin da nake primary din abinda nafi so in zana kenan mutum. So da nazo sai na soma, da muka je shi jami'a sai wani abun ban dariya ya faru. Ran da aka ce mun zana mai painting, dan tunda nake ban taba yin painting ba, na dai yin zane da fence. So da malamin yazo ya ga aiki na zai ce me wannan, na tsammani muna primary ne. Sai class suka fashe ta dariya. Da na dawo gidan nan na kasa bacci har sai da asuba wajen karfe 4, sai na isar da cewa bazan bar jami'an nan yadda na shiga ba. To a lokacin ne sai na samu bacci, na yi dan bacci, da safe na tashi na ko na jita.
To dai ka kalubalanci kanka kenan cewa lallai abinda ka sa kanka nan zaka aiwatar.
Bazan bar wajen ban iyata ba.
To da ka shiga aji kusan za a ce ban san dai ko akwai dattawa irin ka ajin ba, yaya ka ji kana zama tare da yara?
Ni abin da yake gabana kawai na sa a gabana, ban yi tunanin yara ko ban yawa. Ni dai in iya da ni duk wanda suka san ni sun san ni akan cewa duk wani abin da na sa kaina na sa a gabana ina so ne kwaranta ko kuma in yi shi da kyau.
To wani kalubale ka samu a jami'an da ka shiga, kila ko daga bangaren dalibai ko kuma malamai ko kuma zane-zanen? Akwai kalubalen da ka fuskanta?
Damuwan da na samu lokacin ina da problem na knee replacement, da hip replacement.
Maka aiki a gwiwa? Ba aiki ba ne, sai dai yana ciwo.
Yana ciwo. So kuma ajin muna third floor. So kullun da safe ina hau bana saukowa, kuma toilet na kasa. Sai na tashi karfe 5 nake barin su. So sai wannan karfe 5 din a kowane waje ina fito, sai na maida shi toilet dina, ina zo sai tsaya wannan. That's major problem ina na samu kenan.
Amma wajen koyo baka samu wata matsala ba?
Dan yes, duk yaran da su suka because mun je wajen akan su sun riga suna yin wannan abu, da su da malaman duk abin da nake bukata na asking question kuma suna bani.
Ka je ka fara a aji na farko ne a wannan jami'an ko kuma dai ka shiga aji na biyu ko na uku ko na hudu?
A aji na biyu ne, idan sun dauka a karatun da ne na ball kan wannan suka bani direct entry.
To gashi nan dai kana ta zane-zane, waɗanne nasarori za a ce yanzu ka samu tun bayan da ka kafin ma a ce ka gama makaranta, waɗanne nasarori ka samu?
Nasaran da zan ce na samu shine na yi exhibition, kin san, a
kaman baje kolin kayan da kai ke.
Na yi baje koli so daya, kuma kin san a fannin zane-zane bajin kolin is like writing a book, is equivalent to writing a book.
Kaman ka rubuta littafi kenan.
So wannan ma ci gaba ne. Yes, for now. Kuma kullun dai na kan aikin kara ci gaba da koyo.
To ana cikin makaranta kwatsam da aka zo kammala makaranta sai aka ga kai ka samu daraja na daya, wato first class kenan ko second?
Ba, ni dai na zo na daya a class din.
Ba class din ne first class ka samu ba?
Yes, na zo na daya.
To ya aka yi ka buge waɗannan yaran?
Sun bar tsoho ya buge su because kin ga yara a yau kwakwalwansu ya fi namu na da, because suna abun su computer nan, suna koyan abubuwa da yawa a ciki. A yanayin yau abubuwa su ba kamar na da bane, akwai abubuwan koyar da yara fiye da da in abu haka ya faru dan dole su suka bar tsoho ya bige su
to amma baka ga kaman alaman sun ji kunya ba tunda a ce kai ka taho da shekarunka amma ka buge su baka ga alaman waɗansu a ciki kila wayanda kuka saba da su sosai sun nuna maka cewa kai mun ji kunya ba
a'a dan ban hade da dayawan su ba dan yanzu suka soma zuwa yutko to da yawan ba sanan ni abin da nake tsammani zai faru shine cewa za su koyarwa da wannan kullun na samu dan dama sai nuna musu cewa a mene duniya makarantar nan shekara biyar hudu ne in ka concentrating bayan wannan shekara hudu zaka samu lokacin da zaka yi komai ne zaka dan abin da yake dan damun su shine a kalli film a kalli video mene kullun suna tare da wayoyin su
makasudin tattauna wannan daman shine ta yadda bisa ga abin da ka faɗa ka taimake su wajen gaya musu muhimmancin su dukufa wajen abin da suka sa a gaban su yawancin su wayannan matasa sun fahince ka na cewa da shekarunka ka je kai wannan makaranta su ma ya kamata su dukufa
to ma sauraro saboda ƙauran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakiliyarmu Zainab Abaji da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jury Leather Creation na ku Babangida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangarda ba
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fadori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger. Ya ce cibiyar binciken cutar kansa ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin kulawar hukumar lafiya ta duniya WHO. Wato ayyana wani samfurin sukari da ta yi na cewa yana kunshe da cutar kansa wannan daidai ne. Al'umma sai a yi hattara da shan ababen sha mai sinadarin sukari amma na kamfanin da aka ayyana. Sai kuma sakon Isuhun Diel Faki ya ce Salam BOA da Allah ku gaya wa kamfanin sadarwa na Glo cewa masu amfani da layukansa suna fama da matsaloli kamar haka wajen duba kuɗi yana bada matukar wahala sannan wajen loda katin shi ma domin idan ka sayi katin Glo wani lokaci sai dai ka hakura da loda shi a wannan ranar da fatan za su duba kuma su yi gaggawar gyarawa Sai sakonmu na gaba daga Aminu Adamu Malam Madori da Yusuf Guwa Sansani Niga a jihar Jigawa. Suka ce Assalamu alaikum biyo ya Hausa da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Muna kira ga shugaban kasa na Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya kamata ya taimaka ya bude kan iyakokin kasar mu Najeriya domin idan ana safarar kayan masarufi mutalakan Najeriya zai sami sauƙin rayuwa. Allah ya kawo mana mafita.
Madalla Masaro a yanzu ne za a gyara zama a surar takaitattun labarai.
A yau Litinin shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya ziyarci wasu yankunan da ruwan sama mai karfin gaske ya shafa. Yoon ya gana da mazauna garin Yeoncheon da ke lardin Gyeongsang ta arewa yankin da zaftarewar kasa ta afka inda mutane 19 suka mutu sannan 8 suka bace ya kuma ba su tabbacin cewa gwamnati za ta gyara ƙauyen da ya lalace. Da safiyar yau Litinin ya kira wani taron tunkarar bala'o'i ya kuma yi kira da a yi duk mai yiwuwa don ganin an ceto dukkan sauran waɗanda suka rage ya kuma sha alwashin tallafa waɗanda abin ya shafa yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa aƙalla 40. Yoon ya ce ambaliyar ta samo asali ne sakamakon sauyin yanayi kuma dole ne Koriya ta Kudu ta yi yadda za a yi domin magance wannan matsala. Babban hafsan sojojin Pakistan Janar Asim Munir ya yi tattaki zuwa Tehran don ganawa da babban hafsoshin sojin Iran Janar Muhammad Hussein Bagari domin tattaunawa kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar juna ciki har da faɗaɗa hurɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa-kai ya jefa ƙasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara a cewar wani rahoton Reuters.
To masu sauraro, da haka kuma muka kaga karshen shirin na wannan lokaci, sai idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda zai yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Zara Ofage da ta karanto labaran duniya da Julie Leders Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri, sai an jima ku, sai a saurari shirin yau da gobe.